نشكر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna sauraron mu ne kuma kuna kallon mu ne daga masallacin juma'a na farko a nan yankin Muciya mai suna Aljami'u Salafi ni ne magana Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani Zaria a yanzu da nake ainihin magana yammacin ranar talata ce wadda ta daidai da 25 ga watan ainihin wato ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1430 wadda ta daidai da 15 ga watan september shekara ta 2009 a yau wata rana ce wadda muke ainihin fatan Allah ya tsara mana albarka a cikin wannan yini a yadda muke ainihin fatan fara karatun littafin Sunan Tirmidhi na al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawra at-Tirmidhi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi ya fi shekara 10 ina da burin karanta shi musamman ainihin a wannan masallaci amma saboda wasu dalilai waɗanda ainihin bayani zai zo dangane da su ba mu samu damar ainihin wato fara karatun wannan littafi ba sai a yau din mai insha Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin abinda Allah ya so ya faru shine yake faruwa masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su saurare mu kuma su ainihin wato kalle mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani ga tsare-tsaren yadda karatun wannan littafi zai kasance insha Allah ta'ala karatun littafin za a rinka yin shi ne duk ranar Asabar da Lahadi karfe 4 zuwa karfe 5:30 na yamma insha Allah ta'ala in ba haka ba karfe 4:30 zuwa karfe 6 na kowace yammacin ranar Asabar da Lahadi kuma za a rinka dauka a kasusuwa na radio wato audio da kuma ainihin video DVD da CD da MP3 da duk wata fasaha ta zamani insha Allah ta'ala kamar yadda muke fatar Baba jimawa da ma za a iya ainihin wato kallo da sauraron wannan karatu kai tsaye ta ainihin wato tashoshin yaɗa bayanai na internet insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu lokacin za mu faɗa muku web address din insha Allah bayani na farko kenan bayani na biyu kasantuwar wannan littafi ne mai buƙatar doguwar shimfiɗa fiye da irin shimfiɗar da za a yi sahihul bukhari ko sharhu sunna ko bulughul maram ko riyadus salihin saboda wasu dalilai waɗanda za su bayyana insha Allah ta'ala muka yi shawara za mu fara karatun wannan littafi a yanzu in Allah ya so kuma a yau talata ni karatun nan har zuwa ranar asabar ko kuma ranar lahadi in ya kasance ranar lahadi ba ita ce ranar da za ta zama ranar idi ba ma'ana za a samar da karatutuka guda 5 ko guda 6 waɗanda saboda tsawon wannan muƙaddima har zuwa ainihin lokacin da karatun zai koma a sabar da lahadi ɗin shi bayan sallah to insha Allah ta'ala za a fara da wannan tsari a yanzu waɗannan su ne ainihin bayanan tsare-tsaren da suka shafi ainihin gudanar da shi karatun dangane da tambayoyi za a rinka rubuto su ne a rubuce amma ba a matsayin wasiƙa ba ma'ana ba za a rubuto mana sharuɗiyar wasiƙa shafi ɗaya ko shafi biyu ba tambaya kawai ina hukuncin ka ba game da abin da ya shafi karatun ne ko ba game da abin da ya shafi karatun ba insha Allah ta'ala matukar abin da na sani ne zan amsa shi kai tsaye da ikon Allah Allah ya mana taimako sa'annan kamar yadda ainihin wato aka sani dukkanin waɗannan kasusuwa miliyoyi da hotuna wato na audio da na video gaba ɗayansu mallakar cibiyar darul hadisi salafiya ce da ke nan Zaria a Najeriya haka duk wani cassette ko CD ko DVD da yake ɗauke da muryata ko hotuna ba halatta wa kowa shi ba kuma har kiyama ta tashi ba za a halatta wa kowa shi ba mallakar cibiyar darul hadisi salafiya ne copyright protected wannan ita ce ka'ida duk wanda yake son cassette sai dai ya je ya siya a wuraren da ita darul hadisi ta yi izini ga waɗanda ainihin za su sayar amma wanda ya tabo darul hadisi, darul hadisi za ta taba shi da izinin Allah. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Waɗannan su ne ainihin wato tsare-tsaren karatun. A cikin wannan muqaddimar tawa zan kasanta ta ainihin wato kashi biyu ne. Zan yi magana dangane da tarihin shi al-Imam Tirmidhi ne littafin, da kuma tarihi da tsarin wannan littafi nashi, har zuwa bugun da aka yi wa ainihin wato wannan littafi tun bayan rubutun hannun shi iri-iri waɗanda za mu zo mu tattauna bayanai a kai, har kuma zuwa ga abin da ya shafi wanne bugu ne za mu dogara da shi wajen ainihin wato karanta wannan littafi. Daga ƙarshe za mu fara karatun wannan littafi bayan wannan doguwar muqaddima wadda za a ɗauki kwana da kwanaki, ko kuma ainihin tsawon lokaci ana ainihin karanta ta a hankali insha Allahu ta'ala. Hamzari ba gudu ba. Jama'a, abin da ya kawo ni kawai wannan anguwa da kuma wannan masallaci a irin waɗannan lokuta su ne in karantar da littafin sunan Tirmidhi. Dukkan matsalolinku na addini ko na rayuwa, na tattali ko na siyasa, ba zan shiga ko kwaya ɗaya ba ni da kaina. Kuma kar ku yi ƙoƙarin shigar da ni ko kwaya ɗaya, kuma ko kun yi ƙoƙarin shigar da ni ba zan shiga ba. A wannan lokaci kada wani ya kukan cewa na je wurin shi ya wulakanta ni. Tambayi na farko kenan. Tambayi na biyu, ban zo karatu dan ina tashi karatu in tsaya gaisa da kowa ba. Ba na tsaya gaisa da kowa in tashi karatu, da an tashi karatu zan tafi harkata ne. Dan haka duk wanda yake son gaisa da ni, oho, in ya saba gaisa da ni ya san da yake gaisa da ni. In kuma ba haka ba, ya sani dai cewa nan ba cibiya ce ta azo ganin albani don a gaisa da shi, ko a kawo mishi matsala ana so a ga gwamna, ko ana so a ga shugaban kasa, ko ana son a samu aiki, ko ana son admission, ko ana son jami, ko ana son kaza ba. Waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba su ne aikin albani ba. Aikin albani shi ne karantar da littattafan Ƙur'ani da hadisi da abin da suke da alaƙa da su. Waɗannan matsaloli ne da suka shafe ka, nisan da suka shafe ni, Ubangijin da nake neman lahira a wurin shi, to wurin shi nita fi kawai waɗannan matsaloli. Ba gwamna ba, ba minista ba, shugaban ƙasa ba, ba shehu wani ko imamu wani ba. Don haka shawarar da nake baka a bisa babin shawara, matsalolin rayuwa da rigingimin duniya da suka dame ka, da matsalolin faɗa da makwabta da abokan zama da miji da mata da neman aure da sauran rigingimu, ka tattara su gaba ɗaya. Idan ya rage saura ɗaya bisa uku na dare, ka tashi ka bauta wa Allah, ka faɗa wa Allah abin da ya dame ka. Ni ma sirrin rayuwa ta kenan. In kuma kana ganin haka ba za ta ci ba, to da Allah kar ka nufo wurina. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Za mu karanto ainihin wato bayanan nan da na faɗi daga wata doguwar muqaddima wadda ainihin wasu manyan malamai da suka yi ta haƙiƙin wannan nuskar da ke hannuna, wadda insha Allahu in ka bi a hankali bayanin zai zo a kanta, nuskar da su Shu'aib al-Arnaut da Abdul Latif Hirzullah suka ɗauka suka haƙaƙa ta, kuma suka yi takhrijin hadisanta tare da ta'aliki a kai daga shafi na 25 insha Allahu ta'ala. Wannan nuska take har shafi na 195. Muqaddimatun tashtamilu ala tarjamati al-Imam at-Tirmidhi wa at-ta'rif bi kitabihi al-Jami' wa wasfihi al-usul al-mu'tamada fi tahqiqihi. Da wata dogon shimfiɗa jama'a, wanda ita wannan shimfiɗa tana ɗauke da tarihin al-Imam at-Tirmidhi ne, sannan da kuma bayani akan littafin na al-Imam at-Tirmidhi wanda za mu fara karantawa, da kuma siffanta asalin rubutun hannu na sunan Tirmidhi wadda aka dogara da shi domin wannan bugu. A cikin wannan shimfiɗa jama'a, insha Allahu ta'ala zan tsaya in kawo cikakken suna na al-Imam Tirmidhi da sunan iyayen shi da kakannin shi da kuma al-kunyar shi. Haka wannan muqaddima za ta yi bayani dangane da nasabar al-Imam al-Qurtubi, dangane da garinsu, da kuma na al-Imam at-Tirmidhi, dangane da garinsu, da kuma ainihin yadda al'amarin rayuwa take a zamanin da aka haife shi. Domin yana daga cikin babin adalci idan za ka yi tarihin malami, ka dubi yaya zamanin da aka haife shi yake, sai ka gane wannan zamanin yana da alaƙar da irin yadda yake, yaya garin da aka haife shi, sai ka gane wannan garin yana da alaƙar da irin yadda ka gan shi. Idan baka san wannan a cikin babin tarihi, ba za ka daɗe kana zargin manya-manyan malamai akan cewa suna da sakaci kaza, ko suna da zafi kaza, ko suna da kaushin hali kaza, ko suna da makamantan haka. Ban bayanai dangane da waɗannan insha Allahu ta'ala.
sannan wata matsala shahararriya a wurin malaman tarihi cewa Imam Tirmidhi makaho ne, gaskiya ne. Shin an haife shi makaho ne ko daga baya ne ya makance? Za mu tattauna wannan insha Allah ta'ala. A ina ne al-Imam Tirmidhi ya nemi ilimi? Suwaye malaman shi? Waɗanne garuruka ne ya shiga domin ainihin yawon neman ilimi? Za mu ainihin kawo waɗannan bayanai insha Allah ta'ala a cikin wannan ainihin shimfiɗa wadda za mu yi wa karatun wannan littafi. Sannan za mu bayani akan cewa Tirmidhi mutum ne mai ɗimbin ilimi da kuma wayewar kai da kuma fasaha iri-iri wadda duk gaba ɗaya ta bayyana a cikin wannan hamshakin littafi nashi wanda za mu fara karantawa. Bayan nan kuma ɗaliban al-Imam Tirmidhi, suwaye ɗaliban da al-Imam Tirmidhi ya karanta suka ɗauki karatu ɗin shi, suka yaɗa wannan ilimi nashi har suka ruwaito waɗannan littafai waɗanda daga ciki ga su yau za mu fara karanta ɗaya daga ciki insha Allah ta'ala. Sa'annan waɗanne irin maganganu ne manya-manyan malamai suka yi game da Imam Tirmidhi? Yabo da sa albarka na malaman da suka rayu da al-Imam Tirmidhi, da malaman shi, da malaman da suka biyo bayan su, da kuma ainihin ɗaliban shi. Za mu tattauna waɗannan bayanai insha Allah ta'ala. Me kake aqidar Imam Tirmidhi dangane da aqidar salaf? Ma'ana aqidar salaf game da cewa Allah a sama yake, Allah yana sauka ƙarshen dare, yana cewa wane ne zai bauta mini in karɓa, wane ne zai roƙe ni in amsa mishi? Menene aqidar Tirmidhi dangane da ire-iren waɗannan hadisai? Menene aqidar Tirmidhi dangane da cewa Allah maɗaukakin sarki yana da hannu, kuma Allah maɗaukakin sarki yana da ƙafa, kuma Allah zai zo a ranar alƙiyama, sannan Allah maɗaukakin sarki ya daidaitu a sama? Zani bayanai dangane da aqidar al-Imam Tirmidhi dangane da wannan insha Allah ta'ala. Sannan a wajen fiqhu, shin ko Imam Tirmidhi yana bin ɗaya daga cikin limaman fiqhu ɗin nan kamar Imam Abu Hanifa ko Malik ko Shafi'i ko Ahmad ko Abdullah ibn Mubarak ko Ishaq ad-Darawiyya ko Sufyan ath-Thawri ko wani daga cikin su? Zan bayani dangane da wannan insha Allah ta'ala. Wani tsari ne al-Imam Tirmidhi ya bi wajen ɗibo ra'ayoyin malaman fiqhu da tara su a cikin wannan littafi nashi? Shin ya bi tsarin ya buɗe littafi kaza ne ya ɗauko, ko ko ya ɗauko da isnadi har zuwa kan Imam Malik, zuwa Imam Sufyan, zuwa Imam Ishaq da makamantan haka? Insha Allah ta'ala za mu bayani dangane da haka. Sannan al-Imam Tirmidhi yana yawan amfani da kaza makaruhi ne, kaza makaruhi ne. Shin idan Tirmidhi ya ce kaza makaruhi ne, me yake nufi? Yana nufin makaruhi irin wanda ke cikin littafin Ahlari, ko kuma yana nufin makaruhi kamar yadda manyan malaman da irin su Imam Malik da Imam Shafi'i waɗanda su in suka ce kaza makaruhi abinda suke nufi kawai wannan abu haramun ne? To za mu tattauna wannan mas'ala insha Allah ta'ala. Sa'annan kuma Imam Tirmidhi kamar yadda kuka gani malami ne mawallafi, wato ya rubuta littattafai. Waɗannan littattafai ne al-Imam Tirmidhi ya rubuta, yaya sunansu, kuma waɗannan littattafai suna nan a duniya a yanzu ko kuwa yaya al'amarin yake? Ƙarshen tika-tika tik za mu kawo bayani gamsasshe dangane da rasuwar al-Imam Tirmidhi, tun daga bayani akan ranar da ya rasu, da ainihin wato lokacin da ya rasu, da inda ya rasu, da kuma inda aka rufe shi ainihin Allah maɗaukakin sarki gafarta mishi. Sannan bayani dangane da littafin nashi, shin wannan littafin da zamu karanta yaya sunan littafin, sunan yanka wanda shi ne littafin ya sa wa littafin, ba wai sunan da ainihin aka saba ana cewa sunan Tirmidhi, Sahihu Tirmidhi, Al-Jami'ul Kabir ko As-Sunan? Shin menene sunan yanka na littafin wanda mai littafin ya sa mishi? Idan muka ɗauki littafin al-Imam Tirmidhi muka gwada shi da Bukhari da Muslim da Nasa'i da Abu Dawuda da Ibn Majah, yaya za mu gane matsayin shi in an so a gwada su da waɗannan littattafai? To za mu ainihin tattauna dangane da wannan insha Allah ta'ala. Har wa yau akwai matsala mai matuƙar muhimmanci wadda za mu kuma tattauna ta, ita ce tsarin yadda littafin Tirmidhi yake. Misali al-Imam al-Bukhari yakan kawo babi, sai ya kawo asarai, ya yi share fage da su, wani lokacin ya kawo hadisai, wasu sun inganta, wasu ba su inganta ba, ya share fage da su. In ya so ya rage maka, ka je ka nemi isnadojinsu, sa'annan sai kuma ya kawo ingantattun hadisai waɗanda su ne asalin sahihul Bukhari da isnadansu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. a ƙarƙashin haka ba za ka iya gane haƙiƙanin mazhabin Imam al-Bukhari ba sau da dama in ya kulla babi wanda yake da yawan asarai da hadisai waɗanda yake kawo su ba da isnadi ba kafin ya kawo asalin hadisin da zai dogara da shi dangane da wannan babi. Yaya tsarin al-Imam al-Tirmidhi yake? Za mu ji insha Allah ta'ala game da yadda Tirmidhi zai kawo hadisi guda ɗaya a taƙaice, sannan ya kawo bayani dangane da wanda ya ruwaito hadisin, sahabi ne, tabi'i ne, sannan akwai inganci ko rashin inganci, sannan menene mazhabobin malamai game da ire-iren waɗannan matsalar da hadisi yake ɗauke da ita. Sa'annan sai Imam Tirmidhi kuma yakan kawo isharori game da inda za a samu hadisai waɗanda ke ɗauke da matsalolin da suka shafi wannan babu. Za mu tattauna insha Allah ta'ala waɗanda daga cikin su za mu fitar da ainihin tsarin bayanin littafin na al-Imam Tirmidhi insha Allah ta'ala. To sa'annan Tirmidhi yana da wata ka'ida dangane da me ake nufi da hadisi hasan a wurin shi wanda ta faɗa wa ta malamai. To wani lokacin kuma sai al-Imam Tirmidhi sai zo da wata matsala game da al-hadisul hasan, sai a kasa fahimtar shin ya tsaya a bisa ma'anar da shi yake nufi da hadisi hasan ne, ko ko yanzu kuma ya koma wurin ma'anar da malamai suke nufi. Za mu tattauna wannan insha Allah ta'ala. Sa'annan al-Imam Tirmidhi ba shi ne malamin da ya fara cewa hadisi kaza hasanul bani, akwai malaman da suka gabace shi. To amma me yasa wasu suka fahimci cewa Tirmidhi ne ya fara ainihin yaɗa cewa hadisi kaza hasan ne, har suke ganin cewa a wurin Tirmidhi aka fara jin cewa hadisi kaza hasan ne? Wani ne Imam Tirmidhi yake nufi idan ya haɗa kalmomi guda biyu na martaba hadisi akan hadisi ɗaya ko uku, yace hadisi hasanun sahihun, wani lokaci yace hasanun sahihun gharibun, waɗannan kalmomi ne masu ruɗani musamman in suka zo a wuri guda. To za mu ji bayanai akan haka insha Allah ta'ala. Sa'annan menene al-Imam Tirmidhi yake nufi da yakan ce wa fil babi an fulanin wa fulanin wa fulanin, menene kuma fa'idar haka? Sai kawo hadisin Jabir da isnadin shi, in ya gama sai kuma ya ce a ƙarƙashin wannan babin akwai kuma hadisi daga Aisha, akwai hadisi daga Abubakar, akwai hadisi daga Aliyu, akwai hadisi daga Abu Dharr, shin menene fa'ida kuma menene Imam Tirmidhi yake nufi da haka? To sa'annan lallai irin wannan bijimin malami ilimin shi da ƙwazon shi wajen rubutu zai ja hankalin malamai wajen su ce za su sharhi ko za su yi wasu aikace-aikace akan littafin shi. Gaskiya ne akwai malaman da suka ɗauki wannan littafi suka yi mishi sharhi. Suwa ne ne waɗannan sharhohi ne aka yi? Waɗannan tafai ne aka yi su domin takhriji da bayyana matsayin waɗannan hadisai na wannan littafi? Waɗannan tafai ne suka rubuta malamai ɗin domin taƙaita wannan littafi ko kuma samar da al-mustakhraj, wato samar da hadisan Imam Tirmidhi amma ta hanyar wasu isnadan da ba na al-Imam Tirmidhi ba? Za mu zo mu bayani akan insha Allah ta'ala daga ƙarshe, sai kuma mu bayani akan wannan littafi na al-Imam Tirmidhi ya sha albarka domin ɗalibai da malamai sun takwafe shi har zuwa ainihin kusan shekaru 100 da suka gabata, malamai suna zama ainihin wato suna kwafe wannan littafi na al-Imam Tirmidhi da hannunsu. To ina za a samu waɗannan kwafi? Sannan menene bayani dangane da waɗannan kwafi? Sannan wannan littafi kamar yadda ya sha rubutun hannu ya sha kuma bugun inji, yaushe aka fara buga wannan littafi da inji? Sannan kuma wannan bugu ne daga cikin bugun da ya fi dacewa a dogara da shi, waɗanne ne kuma ba su dace a dogara da su ba? Me yasa za a dogara akan bugu kaza, me yasa kuma ba za a dogara akan ainihin bugu kaza ba? Insha Allah ta'ala waɗannan muqaddimomi nawa za su ɗauko bayanan nan duk da aka yi su a hankali insha Allah. Allah ya taimaka. A yanzu ina mai neman agaji a wurin Allah nake cewa menene sunan al-Imam Tirmidhi? Suwa ne ne iyayen shi da kakannin shi? Wata al-kunya aka fi sanin shi da ita? To dai shi wannan malami malamai suka ce huwa al-Imam al-Hafiz an-Naqib al-Mubarriz fi 'ilm al-hadith wa fiqhihi wa fiqhihi Muhammad ibn Isa ibn Saurata ibn Musa ibn Dhahhak Abu Isa as-Sulami al-Bughi at-Tirmidhi ad-Darir. babban malami ne, limamin musulunci, mahaddacin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Annaki kwararre ne game da bincike da gano inganci ko rashin ingancin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama. Malami ne da ya cike game da ainihin kwarewa dangane da gano matsalolin hadisi da kuma ainihin matsaloli na ilimin fiqhu. Wannan kirari ne da malamai suke mishi, amma gaskiya sunan shi Muhammad, sunan mahaifin shi Isa, sunan kakan shi Saura, sunan baban kakan shi Musa, sunan kakan kakan shi Abdahak, babban dan shi sunan shi Isa. Dan haka shi da kanshi yake wa kanshi da kanshi alkunya da cewa Abu Isa, tare da cewa amma wasu daga cikin ainihin malamai na fiqh suna ganin cewa bai halatta ba ko da kana da ɗa na farko Isa a rinka ce maka baban Isa, saboda asali annabi Isa ba shi da uba. To sai suka ce ba shi daga cikin madadi a ji ainihin ana cewa baban Isa. Nan dai an samu hadisi akan haka, sai dai da'ifi ne wannan hadisi, wanda al-Imam Abu Dawuda ya rawaito shi a lamba ta 4963. Wannan hadisi bai tabbata ba, wanda ba ya tabbata to lallai ba ya zama hujja akan ainihin hana kiran mutum da suna baban Isa. Sannan sai kuma asari daga Sayyidina Umar, wanda shi ma wannan ainihin wato asari bai tabbata ba. A ƙarƙashin haka, ya halatta in kana da ɗa na farko a yi maka alkunya da shi a ce maka baban Isa. Don haka a wannan littafi, musamman a wasu muskoki da wasu bugu, za ku ji ana yawaita cewa kala Abu Isa, baban Isa ya ce. To ma ka ce baban Isa din nan ana nufin al-Imam Tirmidhi, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Ana danganta shi zuwa ga ainihin kabilar Banu Sulaymi, wadda za mu zo mu bayani a kai. Sannan ana ce mishi al-Buri, to ina ne Buri din nan? Ana ce mishi al-Dari, makahu, menene bayani dangane da makantar shi? Sannan marubucin da ta tafai ne masu ɗimbin yawa game da ilimin hadisi, kamar wannan littafin da ke gabanmu wanda aka fi sani da Sunan Tirmidhi, da kuma littafin al-ilal. Al-ilal ɗin ƙaramin littafi ne wanda Imam Tirmidhi ya yi shi a matsayin kamar muqaddima, sai dai ya kai shi can ƙarshen littafin ya saka shi. Da kuma littafi da ya akan tarihi da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya sa mishi ainihin Shama'ilul Muhammadiyya da waɗansu littafai waɗanda za mu zo mu yi karatu dangane da su insha Allahu ta'ala. Wannan bayani da ka ji shi ne abin da ya fi inganci da kuma shahara a wurin malaman tarihi, cewa sunan shi kenan. Hatta ɗaliban shi da suka yi karatu wurin shi, waɗanda suka ruwaito wannan littafin, wannan shi ne suna da sunan kakannin shi da ainihin suka bayar, kamar su al-Imam Abu al-Abbas, Muhammad ibn Ahmad al-Mahabubi, wanda shi ne ya rawaito wannan littafi daga al-Imam Tirmidhi. To amma sai dai wasu suna cewa asalin sunan shi Muhammad dan Isa dan Yazid dan Saura dan Sakan, wasu kuma suka ce Muhammad dan Isa dan Saura dan Shaddad. Amma dai maganar farko ita ce daidai, cewa sunan shi Muhammad, sunan baban shi Isa, sunan kakan shi Saura, sunan baban kakan shi Musa, sunan kakan kakan shi Abdahak. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Da ka ji an ce as-Sulami, haka ake karanta, ba as-Sulami ba, as-Sulami. As-Sulami din nan ana yi wa ainihin sunan bamma ne, sannan lamun ai mishi fataha, nisba ce zuwa ga ainihin wato Bani Sulaymi ibn Mansur, kabila ce daga cikin ainihin wato kabilar Qais Aylan. Saura din kuma sunan kakan shi ne wanda ya haifi mahaifin shi, shi kuma haka ake karanta shi Saura ba Sura ba. Sunan ai mata fataha, sannan fataha ta jawo, sannan bayan ta sai a samu ra mai fataha, sunan kakan shi al-Imam Tirmidhi ne. Buri kuma sunan asalin ƙauyensu ne, domin ainihin Tirmidhi din babban gari ne. To yankin ainihin Buri nan ne inda aka haifi al-Imam Tirmidhi, a nan ya taso, don haka ake danganta shi al-Buri a Tirmidhi. Kama a ce ɗan muciya bazazzagi, muciya anguwarsu, zariya kuma ƙasarsu. To Buri anguwarsu ko ƙauyensu, Tirmidhi kuma ita ce ainihin wato asalin sunan garin. wannan nisba da ake danganta shi zuwa ga Tirmidhi malamai sun ce ya halatta a wata din kasra ko damma ko fataha ace Tirmidhi ace Tirmidhi ace kuma Tirmidhi duk daidai ne sai dai kasra din ita ce ainihin tafi shahara Allah maraukakin sarki ya taimake mu garin su a yanzu yana ainihin yankin garin Khurasan ne a cikin ainihin kasar Iran dan haka Tirmidhi mutumin kasar Iran ne ma'ana yana daga cikin Larabawa ɗan kasar Iran har yanzu garin nasu yana nan ainihin a cikin Iran kuma da wannan garin ake da wannan sunan ake kira sai dai saboda Larabawa ɗan kaɗan ne a wannan yanki Farisawa su suka fi yawa ba ta iya faɗin ainihin harafin zalim madadin Tirmidhi sai su ce Tirmidhi sai su sanya ainihin zalim madadin zalim ina fata an gane gabaɗayan garin sun shiga musulunci ne a shekara ta 70 bayan hijira kuma malamin da ya je ya ainihin wato saka garin a cikin addinin musulunci shine al-imam Musa ibn Abdullah ibn Khazim wanda asali sun samu saɓani ne da khalifan zamanin shi sai ya je bakin ruwa ya kafa garin har yanzu garin a bakin ruwa yake ya ainihin wato mulki wannan gari tsawon shekara 15 daga baya sai aka samu al-imam Usman ibn Mas'ud sai kuma ya zo ya ainihin wato ci garin da waki ya koma da shi karkashin khalifancin khalifan musulunci na wancan zamani wannan ya faru ne a shekara ta 85 a bayan hijira Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sai dai kuma Tirmidhi ya bada labarin cewa asalin kakan shi daga garin Marwa yake ita kuwa Marwa tana daga cikin manya-manyan garurukan Khurasan din wato dai a ƙasar Iran din daga baya ne a lokacin mulkin Al-Lays ibn Sayyar sai kakannin Imam Tirmidhi suka tashi daga Marwa din sai suka koma ainihin Tirmidhi din ita kuwa garin Marwa sanannen gari ne wanda a cikin ƙasar Iran ya fitar da manya-manyan malamai domin Imam Ahmad ibn Hanbali ma dan ƙasar ne Imam Sufyan al-Thawri dan kasar ne Abdullah ibn Mubarak dan kasar ne Ishaq ar-Rawiya dan kasar ne duk waɗannan manya-manyan malamai sun fita daga ainihin garin Marwa ne Allah ya taimaka bangin da lokacin da aka haifi al-Imam Tirmidhi da kuma zamanin shi anan nake so in karanto mana harafi da harafi malam yace Arafa Zahabi fi siyar Maulid Tirmidhi al-Imam Zahabi ya kawo tarihin san da aka haifi al-Imam Tirmidhi a cikin sura alamin nubala Allah maraukakin sarki gafarta musu gaba da faƙali yace wulida fi hududi sanata 10 wa 200 an haifi al-Imam Tirmidhi ne a wajen shekara 210 kaga yace a wajajen bai tantance ba بينما أرخه في تاريخ الإسلام بأنه ولد سنة بضع ومئتين أتكين سروا على من نبلا إمام الزهب يتي أنها في ترمزين شكرة تريدي وتوجن تريدي دقوما حتى يتي وجن تريدي دقوما أما أتكين لتاك تاريخ الإسلام ذهب سيتي تريدي دوانا أبو وجنما صاحب جامع الأصول ابن الأثير كتي وعيه annahu wulida sanata 920 shekara ta 209 aka haifi ainihin Tirmidhi ana yace wa ala ayyati hal fa tawarikh mutaqariba in kuka dubi abin da ya kusa daya wannan yace 200 da wani abu wannan yace 210 wannan yace 209 wannan shine tarihin san da aka haifi al-Imam Tirmidhi abin da yake faruwa galibin gurazan malamai da ba a iya tantance ainihin tarihin kekekekan san da aka haife su yakan faru asali sun fito daga gidan da ba gida ne na ilimi ba don haka iyayensu ba su damu da rubuta tarihin haihuwar ƴaƴansu ba sannan kuma yakan faru ba a tunanin ma wannan dan zai zama wani babban malami a cikin harkar ilimi balle a damu da keke da keke kiyaye sadda aka haife shi sai lokacin da ya zama babban malami ko babban dan siyasa ko babban sarki ko babban attajiri sai kuma a koma ana laliban sanda aka haife shi shi yasa wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza dangane da zamani kuwa yana da kyau in ka zo zaka yi tarihin malami kowane iri ne a zamaninka yake ko ko ya rayu ne kafin zamaninka kai kokari ka gano halin da kasar da aka haife shi take ciki dangane da siyasa, dangane da juyin juya hali na addini, dangane da ilimi. Wannan zai baka kyakkyawar fahimta ta me yasa wannan malamin ya samu kanshi a halin da ya samu kanshi na zafin hali kamar Ibn Hazm, ko sassaucin hali da makamantan haka, ko kuma menene ya kai wannan malami zuwa ga shiga harkokin siyasa, ko kuma menene ya kai wannan malami ya zama gashi malami ne to ni bangaren kuma dan kasuwa ne kamar al-Imam Abu Hanifa da al-Imam al-Bukhari da makamantan haka, ko kuma menene ya kai wannan malami zurfin ilimi game da abin da ya shafi fiqhun kasuwanci kamar Imam Malik. An haife shi a Madina ne, Madina birnin kasuwanci ce, kuma dukkan malaman shi da ke karantar da shi fiqhu ɗan kasuwa ne, don haka yana da cikakken ilimi game da kasuwanci da kuma masaniya game da hadisan da suka shafi ainihin ka'idojin kasuwanci. Al-Imam Tirmidhi malami ne wanda in ka taba shi ta bangaren hadisi ya kai ya komo, in ka taba shi ta bangaren fiqhu malami ne zakakurun mujtahidi, in ka zo bangaren tarihi kafa shi ta yi zuriti a cikin bangaren tarihi, sannan in ka zo sanin mazhabobin malaman da suke zamanin shi da waɗanda suke kafin zamanin shi ya kware akan haka. Menene ya kai Imam Tirmidhi zuwa ga wannan? Wannan zaka iya gane amsar idan ka gano tarihin yadda aka haife shi da tsakiyar irin mutanen da aka haife shi da kuma irin zamanin. Na shaka cewa tu'addin fatratin lati aisha fiha al-Imam Tirmidhi min aqsad al-fatarat bil-nisba li tadwin al-hadith. Zamanin da aka haife Tirmidhi yana daga cikin zamanin da malaman tarihi suka ce yana daga cikin zamanin da suka fi kowanne albarka wajen yada karantar da hadisi da karanta shi da kuma rubuta shi. Wa as'adha bi khidmati sunnah al-mutahhara, kuma yana daga cikin zamanin da suka fi kowanne samun arziki da yi wa sunnah annabi mai tsarki hidima. Fa fiha zahara kibar al-muhaddithin wal huffaz, a wannan zamanin da aka haifi al-Imam Tirmidhi, a wannan zamanin ne manyan malaman hadisi da muhaddata suka bayyana. Wa jihadu batul mu'allifin, da kuma gogaggun marubuta, wa huzzaqul nuqqat, da kuma ƙwararru dangane da binciken ilimin hadisi. Wa fi han tashara ilmul hadisi fi mukhtalaf al aqtar al islamiyya, a wannan zamani ne fannoni mabambanta suka ainihin wato yi ƙarfi suka kuma yadu dangane da ilimin hadisi a kowane bangare na duniya. وتعددت رحلات العلماء لتلقيه عن الشيوخ والحفاظ, a wannan zamani da aka haifa al-Imam Tirmidhi annan ne malamai suka rinka yawo suna ziyarar junan su, dalibai suna ainihin yawo suna kai ziyara zuwa ga manyan malamai da muhaddata domin samun ilimi. Wa fiha dunyatu sunnati nabawiyyi sharifa fi mu'allifati ra'i'a ashharuha musnad al-Imam Ahmad wal jami' as-sahih min Bukhari وصحيح مسلم وسنن سعيد بن منصور والمصنف لابن ابي شيبه ومسند الحميدي وسنن الدارمي وسنن ابي داود وجامع الترمذي. او ان زماني ني جماعه اكربت كتابا لتتفهم مسلمشي, زمانا اكربت مسند الامام احمد, زمانا اكربت صحيح البخاري, زمانا اكربت صحيح مسلم, a wannan zamani ne Sa'id ibn Mansur ya rubuta littafin shi As-Sunan, a wannan zamani al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba ya rubuta littafin shi Al-Musannaf, a wannan zamani ne babban malamin su Imam al-Bukhari al-Humaydi ya rubuta littafin shi Al-Musnad, al-Imam Abdurrahman ad-Darimi ma a wannan zamani ya rubuta littafin shi, al-Imam Abu Dawud as-Sijistani a wannan zamani ya rubuta nashi littafin, shi ma kanshi Imam Tirmidhi a wannan zamanin ya rubuta nashi littafin. To kaji zamanin da aka haɗa irin waɗannan manya-manyan malamai suka rubuta irin waɗannan kibba-kibban littattafai, a wannan zamani al-Imam Tirmidhi ya taso ya yi karatu. Faka anna zalika al-asr kana khulasata al-usuli fi tahsil hadha al-ilm ash-sharif, kamar wannan zamani da al-Imam Tirmidhi ya rayu kafin aka tattaro tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina, to tattaruwar albarkar ilmomin da suka faru a baya kamar sun tattaru ne a wannan zamanin aka tsaya aka tara su wuri guda. Don haka duk wanda aka haifa a irin wannan zamanin a tsakankanin waɗannan irin manya-manyan malaman to babu mamaki in ya zama abin da ya zama irin yadda Tirmidhi ya zama. Ina fatar an gane wannan. A ƙarƙashin wannan sai malam yace wa ma ahsana ma qalahu az-zahabi hina qala. Kai Imam Zahabi ya wata magana mai dadi ga maganar yace wa laqad kana fi hadha al-ashr wa ma qarabahu min a'immati al-hadith an-nabawi khalqun kathir. A wannan zamanin akwai manya-manyan malamai na ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam, haka zamanin da ke dab da wannan zamanin kafin shi. Wa kadhalika kana fi hadha al-waqt khalqun min a'immati ahli ar-ra'y wal-furu. A wannan zamanin kuma malamai waɗanda suke ba su cika damuwa da kafa hujja da hadisai ba, malaman da suka fi damuwa da cikihu a waɗannan zamanin su ma suka rayu. Haka kuma wa adadun min asatin al-mu'tazila wa shi'a. A wannan zamani aka samu manya-manyan shugabannin mu'tazilawa, shugabannin ƴan kalakafu na farko a wannan zamanin suka fara bayyana a duniya. Haka shugabannin shi'a a wannan zamanin sun bayyana sun yi ƙarfi. Wa ashabul kalami, haka nan waɗanda suke da ilmul kalami, waɗannan masu ainihin tauhidin asha'ira a wannan zamani suka yi ƙarfi. Alladina mashawara al-ma'qul, waɗanda ba sa hujja da Allah ya ce ko annabi ya ce, su dai menene ya yi daidai da hankalinsu. Waɗannan bayanan ka samu mujalladi na biyu shafi na 627 na littafin Tazkiratul Hufaz za ka same su. Ashe kun ga jama'un kun natsu da kyau, kun fahimci zamani ne wanda manya-manyan malaman sunna akwai su, akwai manya-manyan shugabannin bid'a a wannan zamani. Duk wata shubha da za a tayar, duk wasu waɗanda za su ce su da hadisi suke aiki, duk wasu waɗanda za su ce su da fiqhu suke aiki, duk wasu waɗanda za su ce su ba ruwansu da hadisi ko fiqhu, duk suna nan a wannan zamani. Ashe kaga rayuwa da tasowa cikinsu ita ta kyankashe al-Imam Tirmidhi da irin wannan gogewar tashi. Na ɗaya dai ya san malaman sunna, ya san irin hujjojinsu da maganganun da suke fadi. Na biyu ya san ƴan bid'a, ya san hujjojinsu, ya san irin abubuwan da suke fadi. Dan haka littafin nashi in yazo yake tankaɗe da rairaya, kaga ya kawo ra'ayoyin malaman sunna, ya kawo ra'ayoyin malaman da ba na sunna ba, ya kawo ra'ayoyin da yake tunani ne kawai ya haifar da su ba ainihin hujja ba. Sannan ya bi yana tattauna dalilan kowa, yana tabbatar da tabbatattu, yana rugurguza rusassu. Ashe kun ji irin zamanin da ya kyankyashe wannan bijimin malamin. Ashe babu mamaki dan an samu Tirmidhi a yadda yake. Ina fata an gane. Allah ya taimake mu. Malam yace sai kuma tambayar nan da ta shahara akan cewa hal wulidal imamu Tirmidhi akmaha am annahu abarra bi akhra, shin imamu Tirmidhi an haife shi ne makawo ko ko daga ƙarshen rayuwar shi ne ya samu cutar makanta. Allah intaha ilayhi hudzatul a'imma wa hisabuha annahu wulida mubsira. Maganar da take daidai wanda ƙwararrun malamai da gogaggun mahaddata suka tabbatar cewa an haifi Imam Tirmidhi lafiya shi kalau da idanuwan shi guda biyu, thumma abarra bi akhratin, sannan ƙarshen rayuwar shi ne ya makance. Bayan ya gama neman ilimi, ya gama karantawa, ya gama rubutawa, a ƙarshen rayuwar ne sai wannan makantar ta faru. To ina son ku rike wannan maganar da kyau, za mu zo mu sake tattauna ta a can ƙarshe, a inda za mu tattauna kaɗan daga cikin dalilan da ya sa akan samu ainihin saɓanin nuskoki tsakanin ainihin bugu ko kuma kofin hannu na Imam Tirmidhi na littafin shi. Qala al-Imam az-Zahabi, al-Imam az-Zahabi yace اختلف فيه فقيل ولد أعمى والصحيح أنه أبر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم. أنا ما سيئنا جنجنو جمال إمام الترمذي أما وسسك في أنهي فيشي مكاهوني ما لن ذهب يتشي مجانا دتك ديدي إذا كي أنهي فعل إمام الترمذي لا في أكلو سيباين دي جرما يمن ينتع باوي أجل نيمان إلمي دربو تإلم من نيمان سنن يمكن فيه. Wannan magana tare da cikakken tarihin al-Imam Tirmidhi ka duba ta a cikin mujalladi na 13 shafi na 270 a cikin littafin Sirru Alamin Nubala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Shi kuwa al-Ibab Ibn Kathir cewa yayi wallazi yadhharu min hali Tirmidhi annahu inma tara alayhi al-ama ba'da ar-rahla wa sami'a wa kataba wa dhakara wa nadara wa sannafa. Maganar da take daidai, makanta ta faɗo wa Imam Tirmidhi ne daga bayan baya, bayan ya gama neman ilimin shi, ya gama rubuta littafan shi, ya gama karantarwa, dukkan wata tattaunawa da rubuce-rubuce sai da ya gama ta tukuna tsaf, sannan Allah madaukakin sarki ya saukar mishi da wannan cuta ta makanta. Wannan magana tana nan a cikin littafin Al-Bidayatu wan Nihaya a mujallidi na 11 shafi na 72. Jama'ar musulmi, kun ji cikakken bayani dangane da abin da ya shafi wannan larura ta al-Imam at-Tirmidhi, sai kuma neman ilimin shi. Su wane ne malaman shi? A ina kuma ya je same su ya karatu a wurinsu? Lallai dukkan mutumin da ya karanci littafin al-Imam at-Tirmidhi ya san cewa al-Imam at-Tirmidhi ya karantu, kuma duk wanda ya san tarihin malamai da garurukansu ya san cewa Imam at-Tirmidhi ya shiga ya fita garurukan musulunci domin ainihin ya lalubo ilimi. Inma abinda malamai suka tabbatar da cewa ingantacciyar magana ita ce Tirmidhi ya fara neman ilimi ne tun yana karami, ba wai sai da ya girma ba. Wannan magana ita ce magana da take daidai, cewa ya shiga makaranta tun a halin da ake iya cewa makarantar allo ko makarantar islamiyya, wato al-katati, makarantar kananan yara waɗanda suke koyo a albina da makamantansu. Daga cikin ilmomin da al-Imam at-Tirmidhi ya koya tun a waɗancan zamani shine al-Imam at-Tirmidhi ya ainihin wato koyi karatun al-Qur'ani da ilmomin da suka shafi al-Qur'ani, kamar ilimin rubutun al-Qur'ani ilmul khatti, da kuma hadda al-Qur'ani shine al-hifz, da kuma ilimin da ya shafi usulut tafsir, da kuma ilimin da ya shafi ulumul Qur'an, wato tarihi, da kuma ilimin fassara al-Qur'ani. Dangane da sunna, al-Imam at-Tirmidhi ya koyi su kansu hadisan, kuma ya koyi kanikancin hadisan dangane da gane waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba. Haka nan kuma dangane da harshen Larabci, ya koyi tsagwaron Larabci, kuma ya koyi adab, wato literature, kamar yadda ya koyi nahwu da sarf, da kuma abubuwan da suke ainihin wato mai da mutum ya zama hamshakin malami kuma gogagge dangane da harshen Larabci. Allah ya saka wa al-Imam at-Tirmidhi son hadisi da kuma ainihin riwayar hadisi, don haka ya shiga dukkan garuruka na ainihin wato musulunci a inda ya ji labaran ainihin malamai, tare da cewa garinsu babban gari ne da makwabta dangane da ainihin wato garurukan malamai. Amma fa al-Imam at-Tirmidhi bai takaitu ba, sai da ya kewaya garuruka mabambanta domin ainihin wato lalubo malamai da kuma ainihin karatuttuka a wurarensu. Daga cikin manya-manyan malamai waɗanda al-Imam at-Tirmidhi ya karatu a wurinsu akwai al-Imam Qutayba ibn Sa'id, wanda yake hadisin shi ne hadisin farko da al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito ainihin a cikin wannan littafi mai albarka. Shi ko al-Imam Qutayba ya rasu ne hijira annabi na da shekara 240. Allah ya mishi tsawon rai kwarai da gaske, domin yana daga cikin malaman da Imam Ahmad ibn Hanbal ma ya karatu a wurinsu. Haka kuma al-Imam at-Tirmidhi ya yi karatu a wurin al-Imam Ishaq ibn Rawiya, wanda abokin Imam Ahmad ibn Hanbal a wurin al-Imam Ali ibn al-Hasan ibn Sulaiman al-Wasiti, mutumin kasar Wasit ta Iraq, wanda ya rasu hijira na da 237. Ya koyi karatu a wurin babban malami mai suna Muhammad ibn Amr as-Sawwaq al-Balhi, shi ma dan wannan ainihin wato kasa ne ta ainihin Balh, wanda ya rasu shekara na da 236. Kamar yadda ya koyi hadisi a wurin al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Musa al-Marwazi as-Simsar, malamai na Khurasana da Rai da Marwa da Basra da Wasif da Baghdad da Kufa. Haka nan Imam at-Tirmidhi ya yi karatu a Hijaz, kasar da aka fi sani da Saudi Arabia a yanzu, ita ce Makka da Madina. Duk ya ainihin yi karatu a waɗannan manya-manyan garuruka da kuma ainihin wato waɗannan manya-manyan malamai waɗanda suke waɗannan garuruka. A takaitan takaitawa, ga bayani dangane da malaman Imam Tirmidhi musamman waɗanda ya kawo hadisan su a cikin wannan littafi. Kamar yadda ka ji, akwai babban malami al-Imam Shaykhul Islam al-Muhaddith al-Thiqa al-Jawwal rawiyatul Islam Abu Raja Utayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif al-Thaqafi. Wannan babban malami al-Imam Tirmidhi ya ainihin wato ruwaici hadisai guda 600 a wurin wannan malami waɗanda ya kawo su a nan cikin sunan Tirmidhi. Ku kiyaye hadisai 600 ya ruwaito ya kawo a wurin wannan malami. Abinda muke cewa ba wai iya hadisan da yake nan ba, a'a, iya waɗanda ya kawo na wannan malami a nan kenan. Ba yau ya cikin wasu littafan shi ka je ka ga ya kawo wasu hadisai waɗanda bai kawo su ba daga al-Imam Abu Raja Utayba ibn Sa'id. Shi Utayba ibn Sa'id ana ce mishi malamin al'umma, domin ya karantar da Imam Ahmad ibn Hanbali, ya karantar da Bukhari, ya karantar da Muslim, ya karantar da Abu Dawud, ya karantar da Nasa'i, ya karantar da Tirmidhi. Ibn Majah ne kadai bai bayyana ya yi karatu ainihin a wurin shi ba, wallahu alam. Malamin Tirmidhi kenan daga cikin malaman shi da ya kawo hadisan su a cikin wannan littafi. Sai al-Imam al-Hafiz Abu Bakar Muhammad ibn Bashar, wannan malamin ma shahararre ne daga cikin malaman ainihin al-Imam Tirmidhi, wanda al-Imam Tirmidhi ya ruwaici hadisai 465 ya kawo su a cikin wannan ainihin littafi. Sannan sai al-Imam al-Hafiz al-Hujja Abu Ahmad Mahmud ibn Ghaylan, zaka ji yana yawan cewa haddathana ibn Ghaylana, to shine wannan malami. Ina fata an gane, yana ɗaya daga cikin manya-manyan ainihin malaman hadisi waɗanda ya tafi aikin hajji sai ya kakare a ƙasar Iraki, daga nan ya koyi hadisi kuma ainihin ya ci gaba da karanta. Malami na hudu daga cikin jerin biyar malaman da al-Imam Tirmidhi ya kawo hadisansa a cikin wannan littafi shine al-Imam al-Hujja al-Qudwa Zain al-Abidin Abu Sari Hannad ibn Sari, zaka ji yana yawan cewa haddathana Hannadu, malam Hannadu ya ba mu hadisi. To Imam Tirmidhi ya ruwaici hadisai 289 waɗanda ya kawo a cikin ainihin wannan littafi. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Sa'annan sai al-Imam al-Hujja al-Thiqa Abu Ja'far Ahmad ibn Mani' ibn Abdurrahman al-Baghawi thumma al-Baghdadi, ba Baghawi na kamar sharh sunna wanda ka fi sani ba, wannan can sama yake. Imam Tirmidhi ya ruwaici ainihin wato hadisai guda 255 daga ainihin wannan malami, Allah ya gafarta musu. Sannan sai malami na shida shine al-Imam al-Muhaddith al-Hafiz Shaykh al-Haram Abu Abdullah Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adawi ne littafin al-Musnad, ainihin wato al-Musnad. Wannan malami yana ɗaya daga cikin malaman ainihin al-Imam Tirmidhi, malami ne mazaunin ƙasar Makka. Imam Tirmidhi ya ruwaita hadisai guda 183 waɗanda ya kawo a cikin wannan littafi nashi. Sai al-Hafiz al-Thiqa al-Imam Shaykh al-Muhaddithin Abu Quraib, zaka ji Tirmidhi yakan yaran cewa haddathana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib al-Hamdani, to yana daga cikin ainihin wato malaman Tirmidhi, mutumin kasar Kufa ne. Tirmidhi ya ainihin ruwaita hadisai a wurin shi guda ainihin 178 Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya. Malami na takwas shine al-Hafiz al-Allama al-Hujja Abu al-Hasan Ali ibn Hujr, zaka yawan ji yana cewa haddathana Ali ibn Hujr, Ali ibn Hujr. Wannan malami yana daga cikin malaman al-Imam Tirmidhi, mutumin garin Marwan. Tirmidhi ya ruwaita hadisai guda 172 daga wurin wannan ainihin malami, ya saka a cikin wannan littafi nashi mai albarka. Malami na tara shine al-Imam al-Hafiz al-Hujjatul Jawwal Abu Muhammad Abd ibn Humayt ibn Nasr al-Kisi, wannan malami na daga cikin malaman da al-Imam Tirmidhi ya ruwaito hadisai guda 161 ya kawo a cikin wannan littafi nashi. Sannan malami na goma daga cikin malaman da al-Imam Tirmidhi ya kawo hadisansa a cikin wannan littafi akwai ainihin al-Imam al-Hujja ai Kabsh al-Muhaddithina Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira al-Bukhari Abu Abdullah
جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه السنة والحديث. إمام البخاري ما دقتكم همشاك أما لمن الإمام الترمذي ما فاتا أنجاني الله ما أوقتكم سركي يغافر تامس باكي دارا. إمام الترمذي يا ناتي يا مطلوع الإمام البخاري حربا يندو جمع عينه واتو مالني إمام عينه واتو الترمذي bai rabu da Imam al-Bukhari ba, duk abin da ya rikice mishi yakan ainihin wato koma ya tattauna da ainihin wato al-Imam al-Bukhari. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. A cikin wannan littafi banda hadisai da Imam al-Tirmidhi ya rawaito daga Bukhari, ya ainihin wato linka tambayar shi game da matsalolin tarihi da matsalolin jarhu wa ta'dil da makamantansu. ذاك اليوم جينا تشوى سألت محمدا فقال محمد كذا وكذا. أقول درسينا مصمى وان دوام زوني أكن سؤالات الترمذي للبخاري تنبيه دا الإمام الترمذي ويويتا يو عيني واتو الإمام البخاري ذام عيني واتو زو دسو أتكنا نولي إن شاء الله تعالى. حديثي أربعين دا الإمام الترمذي وعيني هنكاو أتكنا ونن للتافي wadanda ya rawaito su daga ainihin wato al-Imam al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu gaba daya tare da yawan nacewa da makamantansu. Amma ainihin wato kaga hadisan da ya rawaito a cikin wannan littafi nashi ainihin iyakacin su kenan. Ina fatan an gane. Na'am. Waɗannan hadisai Imam al-Tirmidhi ya kawo su a wurare 140 fi 114. Hadisai 41 ya rawaito daga Bukhari ya rinka maimaita su wurare har 114. Ina fatan an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Da Bukhari da Muslim sun haɗu a wurin malamai 19, wato sun hada malamai 19 waɗanda wannan malamin malamin Bukhari ne, kuma malamin Tirmidhi ne, kuma malamin Muslim ne. Dan haka al-Imam al-Tirmidhi ya ainihin hadu da al-Imam Muslim a matsayin dan ajin su, kuma har yaruwarci hadisi kwaya daya daga wurin shi. Wannan ainihin hadisin shine hadisi na 687 wanda zamu zo mu karanta shi a cikin ainihin babin azumi, babu ma ja'a fi ihsa'i hilal Sha'ban li Ramadan. Wannan hadisin Tirmidhi ya rawaito shi daga Muslim ne. Imam al-Tirmidhi yana yawan zama da shi da Abu Dauda suna tattauna matsaloli na ilimi. Don haka a lamba ta 466 ya kawo ainihin wato wata matsala wadda matsalar yana da bukatarta, sai ya samu bayani a wurin al-Imam Abu Dauda cewa ai Imam Ahmad ibn Hanbali yayi bayani dangane da wane 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 kaza kaza kaza. Don haka a cikin tattaunawa da al-Imam al-Tirmidhi suke da Abu Dauda, Imam al-Tirmidhi ya samu wannan fa'ida sai ya kawo ta a ƙarƙashin hadisi na 466. Allah ya gafarta musu gaba daya. Bayan da muka ji wannan jama'a, sai nau'ukan ilimin da Allah ya yi wa Imam al-Tirmidhi baiwa da su. Imam al-Tirmidhi Allah ya mishi baiwa a kusan dukkan fannonin da zaka ce su ne fannonin da sai an hada su ake zama malami. Na farko dai dangane da tafsirin Al-Qur'ani, Allah ya mishi baiwa a wannan fage. Dangane da ilimin Al-Qur'ani, Allah ya mishi baiwa game da wannan fage. Sannan hafizi ne na Al-Qur'ani, wato a zaman nan da haddasa Al-Qur'ani ba ta zama wata aba wadda ake buga yatsa ana nuna ainihin mutum akan ya haddace ta ba, domin aba ce wadda ta shahara tsakanin ainihin magabata cewa duk wanda ya taso dama abu na farko shine ya yi wuf ya ainihin hada Al-Qur'ani. In ya hada Al-Qur'ani sai kuma ya bincike, ya damu da bincike dangane da ilmomi na Al-Qur'ani, tafsirin Al-Qur'ani, gano hakikanin ma'anonin Al-Qur'ani, to sannan sai ya koma sai ya shagaltu a wani fage. Kamar yadda shi Tirmidhi ya shahara ne a fage na fuqaha'ul muhaddisina, malaman hadisi waɗanda suke yawan shagaltuwa da matsalolin fiqh, kamar yadda Imam Malik yake, kamar yadda Imam Shafi'i yake, kamar yadda ainihin Imam Ahmad ibn Hanbali yake. Don haka Imam Tirmidhi Allah ya mishi baiwa dangane da ilimi a fage na ainihin Al-Qur'ani. Haka fagen hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya mishi baiwa game da yawan hadisai
ya san hadisan, sannan yana da ilimin gano fiqhun hadisan, sannan kuma yana da ilimin tace inganci ko rashin ingancin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan Allah ya yawaita mishi yawan hanyoyi na ainihin hadisi, domin duk hadisan da yake kawowa zai kawo hadisi kwaya ɗaya ne, a ƙasa da shi sai kawo sunan sahabbai wajen guda biyar ko bakwai, sai kuma yake duk waɗannan sahabban su ma sun rawaito hadisin da ya cancanta da a ce za a ƙure komai da sai an kawo hadisan, duk kuma Imam Tirmidhi yana nuna maka yana da waɗannan isnadodin ne. To Allah Maɗaukakin Sarki ya mishi baiwa a haka, sannan Allah ya mishi baiwa da sanin mazhabobin malamai, sannan kuma da iya tsayawa ya tattauna dalilin kowane malami, da gano inganci ko rashin ingancin dalilin, da kuma gano dacewa ko rashin dacewar dalilin, da kuma karkata zuwa ga abin da yake daidai, wanda shahararren abin da za a sa ran Tirmidhi zai karkata gare shi shine ainihin mazhabar malaman hadisi, wanda in suka kawo abin da hadisi ya hukunta shine abin da yake zama mazhabin su. Allah Maɗaukakin Sarki ya gafarta mishi. To irin waɗannan fannoni da al-Imam Tirmidhi Allah ya mishi baiwa a kai, Qur'ani, hadisi, fiqhu, tarihi, ilimin jarh wa ta'dil, duk sun bayyana gaba ɗaya a cikin wannan littafi nashi. Don haka gaskiya, saboda Allah, malamai sukan yawan kirari da cewa kitabu Tirmidhi amsa min kitabu al-Bukhari, littafin Tirmidhi ya fi amfani, ba inganci ba, amfani fiye da littafin al-Imam al-Bukhari. Wannan kuma matsala ce wadda yake babu wanda ya taba ja a tsakanin ainihin malamai, ba dan komai ba, saboda al-Imam Tirmidhi ya biya sauƙaƙe littafin nashi, yadda yake an samu ɗaliban ilimi waɗanda suke da ainihin karsashin neman ilimi, to za su amfana da littafin nashi fiye da amfani wadda za su yi in suna karanta littafin Sahihul Bukhari ko Muslim. Allah ya taimaka. Dangane da ɗaliban al-Imam Tirmidhi, babu shakka Imam Tirmidhi kamar yadda yake da malamai masu yawa, haka yake da ɗalibai ainihin masu yawa. Ɗalibin da ya fi shahara daga cikin ɗaliban Tirmidhi shine al-Imam al-Mahbubi al-Maryazi, shine ya rawaito asalin wannan littafin da zamu karanta, wanda muna da fage wanda zamu yi tarihin shi na musamman insha Allahu ta'ala. Cikakken sunan shi shine Abul Abbas Muhammad ibn Ahmad ابن محبوب ابن فضيل المحبوب المروزي. الله مروكين سركي غافر تامشي. وانا مالمي يرنا دا جتكي متانا انكركي وانا دا سكا زونا قبان الامام الترمذي بادري بارانا سكا زونا سكا قويانا لتافي تندا دا فرقونش حق الشنش سنن سكا دي سكا خرانتد دا دونياش. الله غافر تامشي. نعم دقا بعد نسخو كين ترمذي وانا دا اكي دا سوين زوا دونيا gaba ɗayan su riwayar su suna karewa zuwa ga wannan ɗalibin na Tirmidhi ne. Daga cikin almajiran shi akwai al-Imam al-Adib Abu Sa'id al-Haytham ibn Kulayb ibn Suraij al-Shashi, wannan yana daga cikin almajiran al-Imam al-Tirmidhi, wanda asalin shi mutumin garin Marwa ne, tare da cewa daga baya ya yi tafiye-tafiyen yawon ilimi zuwa ga Baghdad da Bukhara da Balkh. Allah ya gafarta musu. Haka nan daga cikin almajiran shi akwai al-Imam Abu Abdurrahman ko kuma Abu Ja'far Muhammad ibn al-Munzir ibn Sa'id ibn Uthman, yana daga cikin ainihin ɗaliban al-Imam Tirmidhi. Haka nan akwai al-Hafiz al-Rahal al-Faqih Abu Muti' Makhul ibn al-Fadl an-Nasafi, yana daga cikin ainihin ɗaliban al-Imam Tirmidhi. Haka nan al-Sheikh al-Mu'ammar al-Shahir Abu Hamid Ahmad dan Aliyu dan Hassan ibn Shaban, wannan ma almajirin al-Imam al-Tirmidhi ne. Allah ya taimaka. Sannan Abu Abdullah al-Husayn ibn Yusuf ibn Abdul Majid al-Bandar al-Firabri, yana daga cikin ainihin wato almajiran al-Imam al-Tirmidhi. Allah Maɗaukakin Sarki ya gafarta mishi. Allah ya taimaka. Sannan akwai Dawud ibn Nasr ibn Suhail, شما المادرين شني سي محمد ابن سفيان ابن النبري ابو جعفر النسفي واندا اكفسني شيدا الامين سمن سيكما نصر ابن محمد ابن صبرا ابو حمد وطنن كأن دا تكين المادران الامام الترمذي كنان جماعة جماعة المسلمين كنغا متن ارن وانا واندا يشد ويفتا ya tara littattafai ya karanta, ya bi malamai ya koya, ya tara ɗalibai ya karantar, kai ka san lallai za a samu malamai za su maganganu masu ɗimbin yawa na alheri game da shi. Menene malaman musulunci suka ce dangane da ainihin shi? Bari ku ji abin da malamin shi da kanshi yake faɗi akan shi, al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari yace: "Man tafa'atu bika akthar mimman tafa'ata bi." Imam al-Bukhari yace ai amfanuwar da ni mai da kai, amfanuwa ce wadda ta fi amfanuwar da kai kai da ni. Imam al-Bukhari da kanshi yana furuci da cewa ya amfana da Tirmidhi fiye da amfana da shi Tirmidhi a matsayin shi na ɗalibin shi da shi. Wannan magana tana cikin Tahzib al-Tahzib a mujalladi na 4 shafi na 669. Allah maraukakin sarki ya taimaka. To wannan kenan. Bayan nan, daga cikin ainihin malaman da suka yi faɗin alheri, wato suka faɗi alheri dangane da al-Imam Tirmidhi, akwai al-Hafiz Abu Sa'd Abdurrahman ibn Muhammad al-Idrisi. Shi ko da abin da yake cewa Muhammad ibn Isa ibn Saura ibn Musa ibn Dahhak As-Sulami at-Tirmidhi al-Hafiz ad-Darir, babban mahaddaci kuma makaru. Jama'a, kun ji inda ake wa mutum kirari da makanta kuma ta zama daraja, haka zaka ji suna ce mishi al-Hafiz ad-Darir, babban mahaddaci kuma makaru. Yace ahadul a'immatin ladina yuqtada bihim fi ilm al-hadith. Imam at-Tirmidhi ɗaya daga cikin limamai ne waɗanda ake koyi da su a cikin ilimin hadisi. رضي الله عنه يتي الله يرجد الترمذي صنف كتاب الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن يتي يارد تلتتفي كما الجامع الترمذي تلتتفي أكان تاريخي دفن المطل الحديثي إذا الربوتين دكك فام قرر مالا ليه كان يضرب به المثل في الحفظ هر ما لم يسن كسن كي انزو قطن كي دبغ مثالي اكن بغ مثالي دترمذي اوجن كيف هدى الامام ابو سعد السمعاني كتي رايكي ابو عيسى كاد بابا عيسى محمد ابن عيسى ابن الثورة ابن الشداد البوغي الترمذي الضرير سيكي امام عصره شين الامام انمي ازامنيشي بلا مدافع باب واندو تنكو دوانا مغانا صاحب التفانيف مولفين لتتفهم سجن بن يرى الامام ابن الاثير الجذري شيكو شوائك احد الأئمة الحفاظ الاعلام بعد ذلك من يمحدتا وان دفك شهرا وله في الفقه يد صالحة ينا دكتا وانه اندي جمد بنشكين جربوا تفكروا ابن حبان كتيرايك كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر Tirmidhi na daga cikin manyan malamai da suka tara ilimi, suka rubuce-rubuce ga hadda ga kaifin basira wajen tattaunawa. Waɗannan na daga cikin maganganun da ainihin malamai suka yi akan shi. Al-Imam al-Hafiz Abu Ahmad al-Hakim ko cewa yake naji Umar dan Allah yana cewa matal Bukhari ya rasu walam mukhallif bi khurafana misla Abi Isa fil ilmi wal hifz. A yankin ƙasar Khurasan gaba ɗaya, wato ita ƙasar Khurasan kamar yadda Bazazzaji ya san ƙasar Zazzaure, ko da Kano ya san ƙasar Kano, ko da Sokoto ya san ƙasar Sokoto, wato haka ce Zazzau ba Zaria ake nufi ba, naka ce Kano ba garin Kano ake nufi ba, naka ce Sokoto ba garin Sokoto kaɗai ake nufi ba, wato wani yankin ƙasa ne mai yawa. To ƙasar Khurasan gaba ɗaya Imam al-Bukhari ya kwantawa da su bai bar kamar Tirmidhi wajen ilimi da hadda والورع ده تاكاتنطن والزهد ده أبن ده شاسي كلا ده ينهنك لدى الأمر الدنيا بكاحة طاعمية وبكي ضريرا سنينة إمام الترمذي يارنك كوكا فبودة صورا الله أكبر شورا يوشي حرفي ده مكانشي يزونا صورا يوشي أما تقوم مكاهو هريا رسول الله يغفر تعبشي. إمام الذهبي كوتي رأيكي محمد ابن عيسى ابن صورا الحافظ العلم babban mahaddacin da babu kamar shi. Al-Imam al-Bari' Imam al-Qurari a wani wurin ka cewa yake al-Hafiz al-Alam mahaddacin da babu ishi. Abu Isa Tirmidhi baban Isa Tirmidhi sahib al-Jami' mai littafin al-Jami' siqatu amintaccen mutum ne, mujma'un alaihi kuma duk malaman duniya sun haɗu akan cewa Tirmidhi amintacce ne. Ka karanta wannan magana a cikin Sirr al-Nubala a can inda muka faɗi a baya, da kuma mizanu na intibali a cikin mujalladi na 3 shafi na 178. Abu Ya'la al-Khalil ibn Abdullah ko da aka yi mishi magana dangane da Tirmidhi cewa ya siqatun amintacce ne, muttafaqun alayhi, duk malaman duniya sun hadu akan cewa Tirmidhi amintacce ne. Mashhurun bil amanati wal ilmi, kuma ya shahara wajen amana da kuma ainihin ilmi. Al-Imam Yusuf ibn Ahmad al-Baghdadi ko cewa yi wa li Abi Isa fada'il tujna wa turwa wa tusma, Tirmidhi yana da darajoji waɗanda duk malamai sun haɗu a kansu, har ma ana ruwaito su ana ba da labarin su ana zuwa zaman sauraron su. Ma'ana akan tara mutane a ce ku zo ai muku tarihin Imam Tirmidhi, shi kanshi ilimi ne. Wa qala al-Qasim ibn Yusuf at-Tujaydi al-Busti wa shubratu Abi Isa al-Mazkur rahimahullah وجلالة قدره وكثرة حفظه من المتون وعلله والأسانيد واتصالها وتفننه في كثير من العلوم معلوم متعارف عند أهل المشرق والمغرب. شكو مالا قاسم وطن يوسف التجيبي تشواي شهر إلمي دنبا الترمذي ببرج الشيء ديوى حد الشيء ديوى أينهم متنين حديثا النبي صلى الله عليه وسلم da irin yadda yake gano matsalolin hadisi, da irin yadda ya san isnadodi da kuma isnadodin da suke ingantattu ne, da kuma irin yadda ya kware a ilimi fanni fanni. Ma'ana wannan shine Fulani ke cewa modib da mutafannini jo, ma'ana fanni fanni, ya kware fanni fanni. An fahimci wannan? Yace wannan abin ma sananne ne a wurin dukkan malaman gabashin duniya da yammacin duniya. Ma'ana malaman duniya gaba ɗaya sun san Tirmidhi imami ne mutafannini jo. He was an intercontinental scholar, ma'ana malami ne da duk yankin da ka je na duniya an san shi. Wa qala al-Hafiz al-Mizzi, babban malami al-Mizzi ko cewa yake ahadul a'immati al-huffaz al-mubarrizin, Tirmidhi yana ɗaya daga cikin manya-manyan limamai mahaddata fitattu. ومن نفع الله به المسلمين, كنا daga cikin mutanen da Allah ya amfanar da musulmi da yawa da ilimin shi, kuma Allah zai ci gaba da amfanar da musulmi da yawa daga cikin ilimin Tirmidhi. Ga mu ma anan zamu makalkale a cikin littafin Imam Tirmidhi mai ta amfanuwa. Muna fatan kamar yadda Allah ya amfanar da waɗanda suka gabata, Allah ya amfanar da mu ma ƴan baya. وقال محمد ابن محمد ابن الأثير الجزري أخو المبارك كان إماما حافظا. الإمام ابن الجزير أو ابن الأثير الجزري كتوى إمام الترمذي الإمام نبب مهدتي نهو تصانيف حسنة ينادى لتتفوى أن بعينه يرد تاسو كاواوا. وقال أبو جعفر الإمام أبو جعفر ابن الزبير, أبو جعفر ابن الزبير كتوىي وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره. ترمذي كما قال رواجا صرف حديثي لوني لوني توينا دا ايديهم بيوا وديك با وندي تاريا دا شاك كن دوني رئيلي وانا مغنر باوي كلاري بسي قسكياتي كونغا با غاني تبسي كاكرم تلتافيش معنى كما اتشي متشي يبدا تأيه تشنشي sai ta ɗauki fulawa yau ta yi cincin iri kaza da shi, gobe ta yi iri kaza, jibi ta yi iri kaza, ta ɗauki masara yau ta yi tuwo, gobe ta yi burabusko, jibi ta yi kaza, gata ta yi waina. Ma'ana hadisi ne wanda kowa yake da shi, amma Tirmidhi yana iya ainihin wato lankwasa shi launi launi. Ina fata an gane wannan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wa qala ibn al-Imad al-Hanbali, al-Imam ibn al-Imad al-Hanbali yake cewa كان مبرزا على الأقران, الإمام الترمذي يا كسن شيء متم وانديك يا يتشي قدنجي واتوات إيري فو إنشي آية في الحفظ سنن آية اللاني قمد حدا والمتقاني لكم أينهم قريوا. وقال علي القاري, الإمام علي القاري يكتشوا الإمام الحجة الأوحد, إمام الترمذي الإمام وانديك حجة وانديك باب كمشي الثقه الحافظ امن تتشي محدثي المتقن كما قرر. قال يتي وهذا الامام الذي طبقت شهرته الافاق, وان الامام الترمذي شيني اينهم ببن امام دا dukkanin ainihin wato duniya ta samu labarin shahara shi وانتشر كتابه كما متاسن شواء من شهرة في ديار الإسلام أي من قصاش المسلمين وأثنى عليه علماء أسره فنما لما جام من شسين يديش ومن جاء بعده دم على من دفك زبايش من أهل العلم دفك من يمن يم على من لا يضيره أن يقول فيه أبو محمد ابن حزم في كتابه الإنسان إنه مجهول to ka goji malaman duniya gaba ko mun san santar ne ko to ta iya yawa kana nan wata ran za kai karo da littafin al-insan na al-imam ibn hazm al-zahiri ko kuma a cikin littafin shi a cikin wato al-muhalla ka ji wata ran ya ce tirmidhi rajulun majhul to anan sai ka dauko kaida mai sauki ita ce man alima hujjatun ala man lam ya'lam ilimi wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba iyakar wannan ya isa ya ishe ka tunda an samu manyan malamai irin su al-Imam Az-Zahabi irin su Ibn Kathir irin su Ibn Hajar da waɗanda muka gabatar maka kaji sun san Tirmidhi dan Ibn Hazm bai san shi ba babu komai hakikanin abin da ya faru Ibn Hazm kamar yadda aka sani malami ne wanda mutumin kasar Andalus mutumin yammacin duniya shi kuma Tirmidhi mutumin gabashin duniya ne kuma al-Imam Ibn Hazm bai samu yawo har ya je gabashin duniya ba wance gabashin duniya a lokacin ana nufin kasar Iraq Baghdad Naysabur da kuma Hijaz waɗannan kasashe na Saudi Arabia sannan sai kasashen Marwa Khurasan Bukhara da sauransu Ibn Hazm bai samu kai yawo ga waɗannan nahiyoyi ba littafin Tirmidhi ya yaɗu a waɗannan nahiyoyi na gabashin duniya sai aka samu abokin faɗan shi al-Imam Abu Bakar ibn al-Arabi ya zo gabashin duniya ya koyi ilimi sai ya kwafi sunan Tirmidhi sai ya tafi da shi can ƙasarsu ta Andalus da ya je kamar yadda shi kanshi ibn al-Arabi yake ba da labari ka karanta wannan magana a cikin al-Muhalla a can baya inda a can ainihin wato cikin Sirru Alamin Nubala a can baya inda muke faɗi dangane da tarihin abin nan da ya zo Ibn al-Arabi ya ce sai ya ga gari ya juye saɓanin yadda ya saba Ibn al-Arabi yana bin mazhabin Malikiya ne kuma yana da riko da mazhabin Malikiya har ta kankan wani lokacin hadisin da shi kanshi ya tabbatar ingantacce ne sai ya wance kali da shi to ana nan da ya bar kasar su a haka ya bar kasar wato mazhabin Malikiya ya yi ƙarfi kafin ya dawo Ibn Hazm ya bayyana sai ya samu Ibn Hazm kamar yadda yake cewa yace sai na ga wani matashi ne mai zurfin ilimi a cikin hadisi da fiqhu ya je ya tara matasa sun kewaye shi yana karantar da su tsagwaran hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan suka yi karo da wata magana ta wani malamin fiqhu wadda ta saba wa hadisi sai su wance kali da wannan maganar su kace-kace da maganar sannan su kyalkyala dariya su tuntura dariya su yi shewa ga wannan ainihin malami da shi da wannan magana to da ya dawo in ji Ibn al-Arabi ya ce to sai na ji tsoron wannan mutum Ibn Hazm ɗan hadisan da yake da su waɗanda ya ruwaita da kanshi yana wahalar da manyan malamai da su to in ya samu wannan irin taska ta hadisai wadda Tirmidhi ya tara yace to babu shakka zai ƙara wahalar da malamai a zamanin shi don haka duk mutumin da ya zo aron sunan Tirmidhi a wurin Ibn al-Arabi sai ce gashi na baka aro amma ban yafe maka ba in ka sake Ibn Hazm ya ga wannan littafi da haka sai ya zama an-nuskatul wahida allati wasalat al-maghrib kwafi ɗaya rak wanda ya iso ƙasar maghrib a lokacin Ibn Hazm yana da rai ba a yace ba ba a bari Ibn Hazm ya gani ba don haka bai gani ba bai kuma karanta tarihin shi ba bai kuma haɗu da shi ta wani wuri ba don haka in ya zo kai sai ya ce Tirmidhi rajulun majhulun Tirmidhi mutum ne da ba a san shi ba wai san Tirmidhi don haka rashin sanin shi da Ibn Hazm bai yi ba hujja ba ce waɗanda suka san shi sun zama hujja mun tsaya mun yi wannan bayanin ne saboda kada wata rana wani ya je ya karanta wata magana ya ce waye Tirmidhi bayan sai Ibn Hazm ya san cewa Ibn Hazm a nan ya jahilci Tirmidhi ilimin shi ya gaza a nan kuma Ibn Hazm ba yi daidai ba a wannan domin ne ba wai abin da Ibn Hazm ya ce akai shine daidai ba a wannan halin, abin da malamai suka sani shine daidai. Kasantuwar bai san Tirmidhi ba da huce, ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To kamar yadda aka sani, mas'ala ta yi mas'ala tun daga zamanin ainihin wato tabi'ut tabi'ina, dangane da abin da ya shafi ayoyi da hadisan sifat. Aya ce a cikin Alkur'ani Allah yake cewa wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, annabi da sahabbai da tabi'ai dukkan su sun hatsa kan cewa wannan ayar ma'anarta shine abin da ta faɗa, Allah zai zo a ranar alkiyama kamar yadda aka ji zai zo din zai zo. Hadisi ingantacce ya zo a cikin Sahih al-Bukhari, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ranar alkiyama Ubangiji Allah zai bude kaurin shi, dukkan mu'mini in suka ga kaurin na Allah sai su fadi su yi sujuda, munafikai kuma sai su tafi za su yi sujuda sai bayan su ya kage. Shine sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wannan hadisi dangane da alakar waccan aya, yawma yukshafu an saqin fayud'auna ila sujudi ko fala yastati'una. Yawwa, ranar da za a yaye kwauri, to a cikin ayar aka ce za a yaye kwauri, waye zai yaye kwaurin? Sai hadisi ya bayyana yakshifu rabbuna an saqihi yawmal qiyama, ranar alkiyama Ubangijinmu zai yaye kwaurin shi ranar alkiyama. Sannan hadisai sun zo ingantattu cewa Allah madaukakin sarki yana da hannaye guda biyu, dukkansu kuma dama ne babu abu. Aya Al-Qur'ani ta tabbatar da cewa Allah ya halicci Annabi Adam da hannayen shi guda biyu. Sannan hadisai sun tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan ɗaya bisa uku na dare ya rage, sai Allah ya sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya, yana shela wa zai bauta min in karba, wa yake da matsala ya faɗa min in biya mishi bukata. Yanzu Allah yace haka Allah zai sai har alfijir ya fito, kuma kowace asubahi haka Allah zai yi. Waɗannan hadisai dukkaninsu suna daga cikin hadisan da ake kira ahadisu sifat, haka ayoyin da suke cewa ainihin ar-rahmanu ala al-arshi stawa thumma stawa ala al-arshi, duk waɗannan ayoyi suna tabbatar da Allah yana sama. Waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai da annabi da sahabbai da tabi'ai dukkaninsu sun yi ijma'i a kan binsu. A zamanin tabi'ai aka fara samun ikhtilafi, التابعين التابعين عفوا الزمن التابع التابعين ان aka fara samu wasu sun fara fantarewa, to da tafiya ta tafiya sai aka samu wata mummunar aqida sai ta shigo cikin addinin musulunci yadda bata. Wannan aqidar ita ce aka tashi aka raba ayoyin alqur'ani dangane da siffar Allah da hadisi, aka ce sun tafi kashi biyu, akwai ayoyi da hadisi wadanda ke bayani game da sifatul khabariyya, suna bayyana Allah madaukakin sarki yana da fuska, Allah yana da hannu, Allah yana da kafa, Allah yana sama, Allah zai sauka, Allah zai zo a ranar alkiyama. Waɗannan hadisai gaba ɗayan su sai aka tara su gefe guda. Akwai kuma ayoyi da hadisai waɗanda su kuma suna bayani ne dangane da wasu sifofi na Allah, kamar Allah yana magana, Allah yana ji, Allah yana gani, Allah yana da rayuwa da makamantansu, su kuma aka tara su gefe guda. Waɗannan hadisan da waɗannan ayoyin sai suka kasu kashi biyu wajen yadda da su a wannan zamanin. Wasu suka yadda da su gaba ɗaya, kamar yadda yake haka aqidar take ga annabi da sahabbai da tabi'ai, suka ce duk abin da waɗannan ayoyi da hadisai suka zo da su haka ne, an yi imani da su a yadda suka zo ba tare da siffantawa ba. Ba za a ce Allah na da hannu, to hannun iri na wani ba, ba kuma za a ce ma'anar hannun ƙarfi ba, ba kuma za a ce a'a abinda ake nufi ma ba shi da hannu ba, a'a Allah yana da hannu, eh to yaya hannun yake? Sai ce laisa kamithlihi shay'un. Ba za ka ce kamar kaza ba, sai a ce Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal, mun yadda dai Allah yana da hannu, annan muka tsaya, annan kuma za mu ainihin tsaya. Waɗannan an samu dawa daga cikin ainihin tabi'ai sun bi ainihin wannan aqidar. Sama da su akwai su Imam Malik Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda. Imam Malik yana daga cikin waɗanda suka ci gaba da wannan imani da aqida irin yadda annabi da sahabbai da tabi'ai suke. Aka samu wasu ƴan ƙurayu sai suka zama suna da aqida saɓanin wannan, to su kuma sai suka kasu kashi biyu. Su dinnan wasu su sai suka kafirce waɗannan hadisai da ayoyi gaba ɗaya a bisa abin da suka zo da su. Waɗannan mutane suka ce sam ba daidai ba ne, a ce Allah madaukakin sarki yana ji yana gani, ba daidai bane a ce Allah yana magana, ba daidai bane a ce Allah zai sauka daga sama, ba daidai bane a ce Allah zai zo. Duk wani abu da ya shafi siffa Allah gaba ɗaya suka ƙaryata ta. Waɗannan mutane su ne mabiya Jahmu ɗan Safwan. Abin da ya faru sun yi ƙarfi a wannan zamani saboda masu mulkin gargajiya na zamani sun goyi bayansu sun yarda da su, suna taimaka musu wajen faɗa da duk wanda bai yarda da wannan aƙida ba, kuma suna ƙarfafa duk wanda ya yarda da wannan aƙida. Kun ji dalilin da ya sa al'adarin su ya gwadu a wannan lokaci. Ana ne sai tafiya ta tafiya sai ɓangaren waɗannan mutane na biyu sai suka bayyana, su ne suka bayyana suna cewa a'a, ayoyi da hadisai da ke cewa Allah zai sauka, da ayoyin da ke cewa Allah na sama, da ayoyin da ke cewa Allah na da ido, Allah yana da ƙafa, Allah zai, suka ce waɗannan kan ba za a iya yarda da su ba. Amma ayoyi da hadisan da ke cewa Allah na ji yana gani, Allah maɗaukakin sarki yana da rayuwa, Allah yana magana, sai suka ce za su yarda da waɗannan. To waɗannan aƙidojin su ne daga baya aka fi sani da ilmul kalam, ko kuma al-kalamiyya, ko al-kullabiyya, ko al-ash'ariyya, ko al-maturidiyya. Waɗannan da duk su ne waɗanda sun yarda da siffofin da ake kira as-sifatu sam'iyya, amma ba su yarda da as-sifatu khabariyya ba. Waɗannan da su da waɗancan duk gaba ɗaya sun saba shiriyar farko. To abin da muke so mu ce al-Imam at-Tirmidhi in ka dube shi as an academician, ma'ana a matsayin malami wanda ya rubuce rubuce ya karantar, to sai ka ce yana daga cikin ƙudama'u, ba shi daga cikin muta'akhirina. To shi in aka dube shi kuma ta wajen aqida, shi yana daga cikin salaf ko kuwa yana daga cikin khalaf? Gaskiyar lamari al-Imam at-Tirmidhi yana daga cikin salaf, waɗanda suka yarda da dukkan ayoyi da hadisai dangane da sifat al-khabariyya da sifat as-sam'iyya ba tare da ƙaryata su ba, ba tare da yin ta'awili ba, ba tare da kamantawa ba, ba tare da ƙaryatawa ba kamar yadda al-Jahmiyatul Mu'attila suke yi, ba tare da ta'awili ba kamar yadda ainihin Asha'ira suke yi. A ce hannu sai su ce ƙarfi, khalaqatu biyadayya, sai su fassara yadayya da aidi. Allah ya ce was-sama'a banaynaha bi'aidi, was-sama'a banaynaha bi'aidi, aidi daban yadu daban, aidi ƙarfi, yadu fa hannu. To annabi Adam Allah ya halicce shi da hannun shi, sama fa Allah ya halicce ta da ƙarfin shi, don haka kowanne sai ka faɗi kamar yadda Allah ya faɗi karka cuɗa. To Imam at-Tirmidhi yana daga waɗanda suka tsaya akan wannan aƙidar ba sa ƙaryatawa kamar yadda Jahmiyatul Mu'attila suke yi, sannan ba sa ta'awili, sannan ba sa kwatanta kamar yadda al-Jahmiyya ay al-Mujassima suke yi, su ce ayyabin ka yabi, aynin ka ayni, basirin ka basiri, ba sa yin haka. Ina fata an gane. Don haka wannan wuri ne da yake da matuƙar muhimmanci, zan tsaya karance mana bahasin gaba ɗaya insha Allahu ta'ala saboda muhimmancin wannan mas'ala. Ra'ayin Imam at-Tirmidhi fi mas'alatul asma'i was sifat, ina Imam at-Tirmidhi yake dangane da aqidar sunaye da siffofin Allah? Inna mas'alatul asma'i was sifat tu'addu min ajalli wa azami ma tukallima min usul al-i'tiqad. Mas'alar da ta shafi sunaye da siffofin Allah tana ɗaya daga cikin mas'aloli manya-manya masu girma wadda ainihin ake magana a kanta cewa tana daga cikin mas'alolin aqida. Wa qad ikhtalafat fiha maqalatul islamiyyin, musulmi sun yi saɓani game da ayoyi da hadisan da suka zo game da ayoyi na siffofi da hadisai da suka zo game da siffofi da sunaye. Malamin cewa fa minhum man qala bin nafyi al mahdh, daga ciki akwai waɗanda suke korewa, wanda ce Allah yana ji sai su ce la, Allah baya ji, Allah yana gani sai su ce la, baya gani, wanda ce Allah zai zo sai su ce ba zai zo ba, duk abinda Allah ya faɗi ko annabi ya faɗi sai su ce a'a. Wa minhum man aqarra bi asma'i Allah fil jumla, akwai waɗanda duk sunayen da aka faɗi ga Allah zai ce ya yarda ga waɗannan sunaye. Wa nafas sifat, amma duk wata siffa kuma aka faɗi ta ga Allah sai ce bai yarda Allah yana da siffa ba amma yarda Allah yana da suna. Wa minhum man aqarra bil asma'i was sifat, daga ciki akwai wanda ya yarda da sunayen da siffofin, yana cewa ya yarda, lakin ta'awwala ta'ifatan minha, sai dai wasu bangare na sunayen da siffofin kuma yana karkatar da ma'anar su wa sarafaha an zahiriha sai ainihin sarrafar da su daga yadda zahirin su yake wai a wurin shi na dalilin qama inda huwa saboda yana da wasu dalilai waɗanda suka tsayu a wurin shi wa minhum man zahaba ila al-iman bi kulli ma yarada fi kitabillahi wa sahihi sunnah min al-asma'i wa sifati wa imrariha ala zahiriha daga cikin su kuma akwai wanda ya yarda da duk abin da yake cikin littafin Allah da ingantaccen sunna annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da sunaye da siffofin Allah madaukakin sarki da kuma gudanar da su a bisa yadda suke wa nafiyul kayfiyya tare da koyi kamantawa wa tashbih da kwatantawa wa tamthil da buga misali anha buga misalin su da wasu fa huwa subhanahu wa ta'ala la yushbihu shay'un min sifatihi sifatul khalqi babu wata siffa ta Allah daga cikin siffofin Allah wadda ke kama da siffa halitta kama la tushbihu zatuhu zawatul khalqi kamar yadda zatin Allah bai kama da zatin ainihin halittu ba qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake laysa kamithlihi shay'un babu abin da yake irin Allah ne wa huwa as-sami'ul basir amma kuma Allah mai ji ne Allah mai gani ne amma fa babu abin da yake kamar shi suratul shura aya ta 11 malam yace wa ashabu hadha al-qawli malaman da suke fadin wannan irin magana hum salaful umma sune magabatan wannan al-umma annabi da sahabbai wa ulama us-sunna da kuma malaman sunna irin su imamu malik da imamu ahmad da ishaq da shafi'i da makamantansu talaqqawha jami'an duk irin waɗannan ayoyi da hadisai da ke dauke da sunaye da siffofin Allah malaman salafu da waɗanda suka biyo bayan su sun karbe su bil imani wal qabul sun yadda da su kuma sun rungume su wa tajannabu fiha at-tamthil kuma sun yi takatsantsan ba sa buga misalin Allah da wata halitta wa ta'awud sannan ba sa lankwasa ma'anar wata siffa wa yakunu al-ilma fiha ila Allah idan ka matsa su maka bayani sai ce a'a Allah shi ya kadaita da sanin yadda hakikanin al'amarin yake wal imam at-tirmidhi yajri fi madari hadha ar-ra'y al-akhir to imam at-tirmidhi yana cikin layin waɗannan malamai na ƙarshe waɗanda suka yadda da duk abin da manzon Allah ya tabbatar wa sahabbai da abin da malaman salaf suka yadda da shi wa ya taqallabu qawlul qa'ilin bihi min ahli sunnati wal jama'a kuma imamu tirmidhi ya dauki maganar malaman ahli sunna wal jama'a waɗanda suka yadda da wannan aqida wa yartabihi kuma imamu tirmidhi ya yarda da wannan aqida wa yadinu bihi kuma da ita yake addini faqad qala rahimahullahu kasa kulle da kyau kaji abin da al-Imam at-Tirmidhi ya fadi bi isri hadisi Abi Huraira al-marfu' alladhi akhrajahu fil Jami' Imam at-Tirmidhi da ya kawo wani hadisi na Abu Huraira a lamba ta 670 daidai ku ji abin da Annabi yace inna Allaha yaqbalu sadaqa wa ya'khudhuha bi yaminihi Allah yana karban sadaka kuma yana amsar ta ne da hannun shi na dama sayuraddiha sai yaje ya rinu wannan sadaka ne ahadukum ya rinu ya ɗaya daga cikin ku sadakar da ya bayar kama yuraddi ahadukum muhurahu kama yadda ɗaya daga cikin ku yake renon ɗan ƙaramin dokin shi sai Tirmidhi ya ce hadha hadithun sahihun wannan hadisi ne ingantacce wa qad ruwiya an aisha anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama nahwa hadha Tirmidhi yace an ruwaito irin wannan hadisin ma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanya Aisha wa qad qala ghayru wa'id min ahli al-ilm fi hadha al-hadisi Tirmidhi yace ba wai malami daya ba an san malamai dawa daga cikin ƙwararru a cikin ilimi da suka tashi magana game da wannan hadisi wa ma yushbihu hadha min ar-riwayat wa sifat da hadisan da suka kama da wannan na riwayoyi da sifofi wa nuzul ar-rabb da hadisan da ke magana akan saukar Allah madaukakin sarki tabaraka wa ta'ala kullu laylatin ila sama'i dunya cewa Allah yana sauka a kowane dare zuwa sama ta duniya qalu malamai suka ce qad sabatat ar-riwayat fi hadha riwayoyi sun tabbatar da wannan mas'ala wa yu'manu biha kuma ana imani da wannan mas'ala a yadda tazo wala yatawahhamu ka a saka wani rudani wanda zai kawar da wannan fahimta a yadda da wannan fahimta yadda take wala yuqalu kaifa kuma kada a sake a ce to yaya Allah yake sauka, yaya hannun Allah yake, yaya kafa Allah take, kar a sake a yi wannan tambayar. Sun ce haka za ruwa an malikin, haka aka ruwaito daga Malik wa Sufyan ibn Uyayna wa Abdullah ibn Mubarak annahum qalu fi hadhihi al ahadith. Manyan malamai irin su Malik da Sufyan da Abdullah ibn Mubarak suka ce irin waɗannan hadisai anin ruha bila kaif, ku gudanar da su ba tare da kun ce yaya ba. Wa hakaza qawlu ahli al-ilm min ahli as-sunnah wal jamaa, haka nan malamai suke faɗi daga cikin ahli sunna wal jamaa. Wato tun zamanin al-Imam at-Tirmidhi ana amfani da kalmar ahli sunna wal jamaa. Wa amma al-jahmiya, amma jahmawa fa in ka so a hausance ka ce musu ƴan kalakatu, fa ankarat hadhihi ar-riwayat, sai suka musu waɗannan riwayoyi. Wa qalu, sai suka ce hadha tashbihun, ai wannan kuna kwatanta Allah da halittu ne. Wa qad dhakara Allahu azza wa jalla fi ghayri mawdhi'in min kitabihi, tun ya ce wa amma ai ba a wuri ɗaya ba, a wurare da yawa Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin littafin shi. Al yada, Allah ya ce yana da hannu. Was sam'a wal basara, ya ce yana ji yana gani. Kanto, fa ta'awwalat al jahmiyatu hadhihi al ayat, sai ɗan kalakatu suka yi ta'awilin waɗannan ayoyi. Fa fassaruha ala ghayri ma fassara ahlul ilmi, sai suka fassara waɗannan ayoyi ba yadda malamai suka fassara su ba. Wa qalu, har ma suka ce inna Allah lam yakhluq adama bi yadihi, Allah bai halicci Adamu da hannun shi ba, tare da cewa Allah ya ce khalaqatuhu bi yadayya, amma suka ce Allah bai halicce shi da hannun shi ba. Wa qalu, sai suka ce inna ma'ana al yadi hahuna al quwwa, abinda ake nufi da hannu anan karfi, jama'a kun ji. Wa qala Ishaq, Tirmidhi yace shi ko Ishaq ibn Rawiya, wa qala ibn Ishaq ibn Ibrahim, Ishaq dan Ibrahim yace inna ma yakunu tashbihu idha qala yadun ka yadi, ai za a iya tuhumar mutum ne a ce mai yana kwatanta Allah da wasu halitta in yace hannun Allah kama hannuna, au masal yadi, ko yace irin hannuna, au sam'un ka sam'i, ko yace jin Allah kama jina, au ko mislu sam'i, ko kuma jin kama jin wani. Fa idza qala sam'un ka sam'i au masal sam'i sahaba tashbih, yace in yace jin Allah kama jina, hannun Allah kama hannuna, to nan ne za a ce ainihin ya kamanta Allah da halittu. Jama'ar musulmi, karatu yayi karatu ga lokaci ya taho, dan haka za mu saurara a nan insha Allah ta'ala. Sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe, za mu zo a ci gaba da karatun ainihin wannan mas'ala a ƙara fata, sannan a zo a ji wajen fiqh wacce mazhaba Imam at-Tirmidhi yake bi. Ina fatan mun gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a, da wannan muke cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana ranar Laraba ce wadda ke daidai da 26 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1430, daidai da 16 ga watan September shekara ta 2009. Wannan shine kasar na biyu daga cikin jerin karatuttukan littafin al-Imam at-Tirmidhi